Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroki ka tun kai ba. Ko da maha tambaya nike da, ko da maha tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdul ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin kananan yara na ci gaba da bayyana a Najeriya, inda cikin makonni uku da suka wuce aka ceto kusan mutane 1000 da suka hada da mata da kananan yara da ko dai an sace ko kuma aka ga samu sakuba wuraren da ya kamata a taimaka musu su iya zama yan kasa na kwarai. Daga cikin wannan adadin akwai yara 9 'yan asalin jihar Kano da aka ceto a jihar Anambra, inda waɗansu suka shafe kusan shekaru 3 a wajen waɗanda suka yi kida su, waɗanda aka bayyana cewa an canza musu sunaye da kuma addinin su. To ko a shekarun baya an sami irin wannan rahoto, inda waɗansu daga Kudu suka yi zargin cewa an sace 'yar su aka kai ta arewacin Najeriya, inda ita ma aka canza mata suna da addini. Aka kuma yi zargin cewa an yi mata auren dole ba tare da sanin iyayenta ba, lamarin da ke ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. Waɗansu da wakilin Mulami da Abubakar ya hira da su a yankin Kudu maso gabashin Najeriya dangane da batun sace kananan yaran da aka yi daga jihar Kano sun bayyana cewa
wannan abun babban al'amari ne wanda gaskiya ya ba mu ta kasan kunya gaba ɗaya a cikin irin wannan ƙasa ta Najeriya. A arewacin mu dinnan gaskiya akwai sakaci da namu, saboda yadda da Allah sa mu dinga yi da makwatan mu da baki da suka zo gare mu, iyaye mu tashi tsaye yanzu mu lura da irin bakin da suke tare da mu, mu lura da irin halayen su, yi kokari mu dinga hada kai da ƴan sanda, duk abu na gaba daidai mu ga sai ne kaɗan za samu nasara a takasa irin wani auren mura, amma in ba ka ba gaskiya akwai masifa babba a gaba.
Sunana Stephen Ogotuku, kowa ya sani abin da ya ba cawo ba cawo, yara kananan kananan ka bar musu ga babansu da mamansu suna neman su ba cawo. Abin da government zai yi an samu wanda ya yi wannan, ko ma kashe za a kashe za a kashe.
A cikin hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Ahmed Iliyasu ya bayyana matakan da suka ɗauka na ceto yaran.
Wannan aiki da ya gagara tuntuni ko kuma ana yin sa an kasa tsaye. Da na zo na samu labarin abin ya taba mun zuciya na, muka samu zaratan jami'an tsaron mu da mu a cancanza musu yanayi na aiki, kowane irin laifi yanzu babban laifi, bayan 'yan sanda da ke ganin su kamar DPOs da area commanders da sauransu kowane na aiki sa, amma muna da 'yan sanda na musamman wanda suke bin manyan laifuka. Muka fara neman bayanan asiri a kansu, musu daga cikin iyayen nan sun tafi Abuja ne, ko na rediyo da ya kira barkatai rediyo. To kusan experience da nake da shi da wuraren da nake aiki, yawancin 'yan jaridar nan na san su, sun sani, muka yi magana da su, wasu ma ba su ba da kasan nan ba. Suka ce mun ga abin da yake faruwa na bincika, na samu wasu bayanai, na ce musu da a ɗauka mun ɗaya irin wannan laifin, sai aka dawo da su aka turo su daga can Abuja su dawo nan mu ci gaba da bincike. Muka bi hanyoyinmu da muka shigo da su na kankashi kwabo da tsaratan ma'aikatanmu, muna bin wannan abin cikin natsuwa da hankali, sai Allah ya kawo mana sa'a muka samu bayani na mai kyau muka aiki da shi. Cikin wannan bayani da muka samu muka ballako mutane wanda suke wannan.
Yanzu za a iya cewa kai tsaye suna hannunku, kuma watakila za a ci gaba da watakila tattara bayanan bincike kafin a kai su gaban shari'a kenan.
Abin da nake so in ƙara maka haske a kai, aikin laifi ko ta'addanci ko sata ko sai da makami ko garkuwa da mutane a ko'ina cikin duniya, a kowace irin kabila, a kowace irin ƙasa, a kowane irin lungu za ka samu masu yi. Saboda haka shi aikata laifi bai da kama, bai da ƙasa, dan fashi duk inda ka je dan fashi, mai aikin laifi duk inda ka je mai aikin laifi. Za mu ci gaba da bin kowane irin aikin laifi kamar yadda muka taso muna yi. Allah na ba mu nasara da addu'o'in mutane, da addu'o'in malamai, da haɗin kai na jama'a. Irin bayanai da suke ba mu, akwai wani dangobi na musamman da muke ba mutane, suna kira duk dan fashin da ya shiga hannu, duk mai aikata laifi ba ma dan fashi ba ko mai garkuwa da mutane, duk wanda ya shiga hannun mu wallahi doka za ta yi aiki a kansa.
Wakilinmu Madina Dauda ta kuma hira da Aisha Yasmin Zakari, wata 'yar gwaggwarmaya kan wannan lamari, wadda ta fara da yaba matakan da majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta dauka bayan ceto yaran da aka sata a Kano.
Na san cewa akwai korafai da yawa da aka yi ta magana akan majalisa ba su kyauta ba, amma akan wannan abu, wannan motion din da shi sanata Kabila Gaye yayi pushing kuma abin akai accepting da za su ci gaba da wannan, ai Najeriya ba za mu rika jaji ba, ko ba haka ba? Abu ya faru kuma a ce an samu response, so kuma Allah dai ya sa a sa ido kuma a tabbatar yaran na an kwatan mutane. A matsayina ta mace, in akai magana akan yara dole ne abin da zai taba maka zuciya, so kaga cewa wannan fa magana ake ta yara, so duk wanda yake da dama ni dai a iyakar tunani na to zai sami zai iyaka bakin kokarin sa yake cewa ya kawo taimakon sa saboda an samu sauki akan wannan abu.
To a kungiyance me kuke yi akan ire-iren waɗannan matsalolin, domin kin ga wannan shine karon farko da za a ce irin wannan ya faru a Kano. Cikin ƴan kwanakin nan ma akwai wasu ƴan makarantu da aka gano a Kaduna da ƙasar Daura a jihar Katsina da suke ɗiban ƴaƴan mutane su nuna kamar koya musu addini suke yi, amma kuma a ce ana muskuna ma yara, ana wulakanta su, ana yin ɗabi'u mara daɗi, domin yaran nan sun fito da kansu sun faɗi cewa luwaɗi ma ake yi da su a waɗannan makarantu. A kungiyance ya kuke kallon waɗannan abubuwan da ke faruwa?
Wato Hajiya Madina, wato in dai kai ɗan Najeriya ne kuma kana da damuwa akan abin da yake faruwa ga mutane, dole wannan abu ya kata maka da hankali. Amma abubuwa ne wanda suke da fuskoki da dama, shine a ce problem wanda yake multifaceted, so wanda yake shi yasa ake buƙatar mutane masu kishi da kuma ƙwararru a haɗu, saboda sai an haɗu ƙarfi da ƙarfi tukuna za a iya samun sauƙi. Ba an fara magana game da yaran da aka gano an kukkulle su da niyyar ana koya musu karatu na addini. Wannan matsala ce ta mutu arewa, musulman arewa, wanda yake mu muna tunanin a ce idan mutumin ƙauye yana ga ya sami yaro musamman namiji ne, to zai kai shi ya zauna a wuri ɗaya a kange shi ya koyi karatun Qur'ani, in ya so shi kuma wannan malamin da yake koyar da shi yana yi wa malamin hidima. A wasu wuraren za ki ga ana yi bisa tsari, ya zama na noma suke yi sai suna ciyar da kansu. To amma kin san da abin da yake alheri akwai kuma shari a cikinsa, sannan kuma duk sanda zamani ya canza sai abubuwa sun canza, so yadda aka sa yaran nan a kange, so gaskiya wannan ba addinin musulunci ba ne. Sannan kuma magana ana luwaɗi da shi wanda ma ya saba ka'ida addinin musulunci. So amma abin da ya kamata mu mu tsaya a arewa, musulman arewa, shine mu zauna mu tace tsarin, tunda akwai alheri fatan shine a samu ilimin addini, mu tace tsarin yadda yake za a samu addinin, to amma kuma an cire wannan abuse, wato cin mutunci da kuma danna haƙƙin dan adam musamman yaro a ciki. To wannan abu ne da ya kamata mu zauna mu kalla da kyau, saboda in aka ci gaba da haka zai kai ranar da yake ba dan uban da zai ba da ɗansa ya ce ku yi karatu, kuma karatun a gaban iyaye ne, wani abin yana zai yi wani abin ba zai yi ba. So wannan shine nauyi na da, misali a ce da shekarar da ta wuce ne sun ce niki nauyi ne akan shugabannin mu, amma dan na ga yadda duniyar take tafiya, wasu sa'annin wasu mamun girme yanzu su ne shugabannin kasashen su, to tanan sai ya zama na iyayenmu da kakanninmu da shugabanninmu nake masa adalci, duk abin da suka yi na kurakurai Allah ya fi musu, wanda suka yi na alheri Allah ya sasa musu alheri, amma mu yanzu shugabanci shine akan mu, saboda ba sai ka zama shugaban kasa ba ko ka zama gwamna, mu saboda da ƙarfin mu da ƙuruciyan mu, kuma sannan Allah ya rufa mana asiri man dan ya karatu daidai wa daidai, so da haka nauyin shine yanzu akan mu, shi yasa ba zan ce shugabanni su yi ba, saboda mu ma shugabannin ne, yawa dole mu dauki wannan responsibility. Sai kuma ta bangaren yaran nan da aka sashe su daga Kano aka kai su kudanci na Najeriya, kudanci maso gabas state na Anambra, shi wannan mun kalle shi ta bangare daban, saboda sai ya zama akwai abin akwai zamba a cikinsa. Zamba in the sense that ka dauki yaro ba kawai ka ganshi akan titi yana yawo ba, yaran ne Islamiya suka ji sun ji koyi karatu, aka sashe su aka tafi da su aka yanke musu gashi aka canza musu suna aka canza musu addini, so dole abin ya tayi maka da hankali, saboda dole ka san cewa abin da zaka fara bawa mutum na farko shine tsaro.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da Lamido Abubakar da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Tibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su ne, ashe mu maza baya.